Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda yau ma 15 ga watan Janairun shekarar 2019 zamu yi magana ne akan karuwar jami'o'i masu zaman kansu a kasar mu Najeriya. Shin ci gaba ne ko ci ma baya?
Sai dai idan tafiya ta yi tafiya, idan ba gwamnati ta fito ta kawo wani tsari yanda za ta daidaita ilimi wanda ita take tafi da shi da kuma rukun ilimin da makarantu masu zaman kansu tafi da shi, a samu wani dalilanke yanda wannan zai inganci wancan mai inganci ba, to za a waye gari jami'o'in gwamnati su ma sun zama tamkar yanda makarantu na sakandare.
Satin da ya gabata ne ministan ilimin Najeriya Adamu Adamu ya bayyana cewa gwamnati ta amince da kafa sababbin jami'o'i hudu masu zaman kansu, kuma ta ba su ikon fara aiki. Uku daga ciki na kudancin kasar, ɗaya kuma na arewa. Waɗannan jami'o'in da aka buɗe sun kawo jimlar jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya zuwa 79. Akan wannan batun ne za mu tattauna a yau.
To yanzu bari mu fara da jami'ansoshin tambayar da muka mahu a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan karewan jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya? Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Sakon mu na farko a yau ya fito daga wurin Alhaji Yaro Bulbula, inda ya ce hakan zai farfado da ilimi a ƙasa.
Sai sakon Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa to wannan mataki ne mai kyau ganin yadda muke da dimbin dalibai da ke kammala secondary, amma kuma samun gurbin karatu ya masu wahala. Saboda haka idan aka ƙara yawan jami'o'i masu zaman kansu, dalibai za su samu damar samun gurbin karatu.
To sai kuma amsa na gaba wanda ya fito daga wurin Badamasi mai shayi da magaram Niger, inda ya ce salam yau da gobe, gaskiya kamata yayi a inganta wanda ake da su yanzu haka.
Sai Umar Tijani Spari, inda yake cewa ba ma goyen bayan hakan, dalili kuwa shine mai jiya ta yi balantana yau, in ji Hausawa. Ko shakka babu, ƙara jami'o'i masu zaman kansu ba za su amfane mu da komai ba illa ta barbarewar ilimi da ƙara cin hanci da rashawa. Mafita shine a ƙara inganta waɗanda suke yanzu.
Sai kuma amsar mu na gaba daga wurin Awwal Ibrahim, inda ya ce wannan ci gaba ne, haka muke so dama.
Sai Yusuf Chimbi Niger State, inda yake cewa hakika ne a gani na wannan abu ne mai kyau da fatan Allah ya taimaka.
Amsar mu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Imrana Kankara, inda ya ce ni fa ina ganin haka zai iya ƙara kashe karatu musamman ma a arewa.
To mun gode ku ci gaba da ansa mana da tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye.
To madalla, yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da yadda ya tuntubi jama'a akan wannan maudu'i.
Sunana Muhammad Kabir, dalibi daga jami'a ta Duwala. Kamar yanda ake ta kafa private jami'o'i masu zaman kansu a Najeriya, ni ina ganin kamar ba ci gaba bane. domin kamar zai gazawa ce ta fuskar su jami'o'i na gwamnati saboda yawan tafiya yajin aiki da kasa dibar adadin dalibai da ya kamata a ci dibar wani adadi na dalibai da ya kamata a ci sun diba domin rage daliban da suke bukatar shiga jami'a din sosai saboda za ka ga akwai kwas din da za ka ga misali sai ka kamar yanzu ka dauki jami'a kamar ta Bayero haka kaje kana so ka tafi kai ka karanta bangaren likitanci sai ga suna da wasu adadin dalibai da suke so su diba wanda yake wannan adadin kuma sai ga ninkin ba ninki na dalibai da suke kwadayin karanta wannan fannin suna na wanda sun cancanta a ba su saboda ka wannan shi yake sawa sai ga an rasa guraben kaga mutun ya shekara 3 shekara 4 yana neman shiga jami'a domin ya karanta wani course amma duk sadda ya nema ba za a bashi ba duk sadda ya nema ba za a bashi ba wani sai shekara 3 yana wannan abun nan saboda haka to shine sai ga cewa in yana da dama to bari ya tafi waje ko kuma bari ya tafi jami'a mai zaman kanta yi sannan kuma jami'o'in nan masu zaman kansu ba a yawan yajin aiki da zai dauke ka bata lokaci adadin karatun da zai kai na shekara 5 ko shekara 6 sai ka dauki shekara 10 kana yi baka san sai in ka fara baka san ranar gamawa ba wanda duk babu waɗannan jami'o'i masu zaman kansu saboda haka gazawa ce ta jami'o'in gwamnati yasa ake ta kafa waɗannan jami'o'i masu zaman kansu saboda haka ni ina ganin ba ci gaba ne domin idan gwamnati ta iya kafa jami'o'in da yawa da za su wadaci daliban ta da suke da su ina ganin ba buƙatar an ce kai ka zo kai jami'a ma mai zaman kanta ba za ka yi ba saboda haka ni ina ganin ba ci gaba bane
eh sunana Muhammad Sa'idu kuma ina karatu a Luhuba Mali Polytechnic Zaria a matsayina na dalibi abinda yasa abubuwan ne yake faruwa kaman makarantu na gwamnati most of malaman da ake dauka suke koyar da dalibai zaga yau idan dalibi aka zo jaraba zaga malami yana gaya ma dalibi fa idan har bai bada kuɗi kaza ba zai iya kare shi ko kuma ya ga malami yana bin budurwa a makaranta most of government school kenan zaga sai an bada wannan kuɗin kafin a daga GP ɗinka ya hai amma idan ka duba private university zaga asalin ƙwararrun malaman da ake kawowa da kuma irin albashin da ake biyan su malami ma ba zai tunanin har ya tinkare ka ya matsayin sai ka bashi kuɗi kafin ya tsallakar da kai ba saboda yana karɓan albashi mai tsoka kuma ana kula da shi akwai committee da suke kula da koyarwar waɗannan malaman da suke ma dalibai
amma Muhammad ba ka ganin cewar kamar yawan kakkafa jami'o'in nan masu zaman kansu za su yi illa ga jami'o'in gwamnati
eh tabbas za su yi illa because abin da yasa nace za su yi illa kaga jami'in gwamnati akwai magana na karancin biyan kuɗi abin da ya shafi bangaren registration sakamakon saboda gwamnati ne ke kula da wannan jami'o'i amma idan aka dawo fannin private university za ga kuɗin da ake biya a wannan private university sai ya ninka wanda yake aiki wannan gwamnati to idan muka yi la'akari da mu talakawa za ga yawancin talakawa yanzu majority ba su da kuɗin da za su iya shiga wannan jami'u na private university sakamakon rashin kuɗi da kuma gazawa da sauransu amma ga wani akwai ɗalibi kamar ni ne magana ina sana'an plumber da plumber nan na gama makaranta na tun daga secondary school nake tabbatar da karatu na har zuwa jami'in gwamnati to yanzu ina nake da karfin da zan iya biyan kuɗi in shiga wannan private university ba ni da wannan karfin
sunana Maimuna Jibo ni dai ra'ayina akan wannan sababbin universities da ake hudewa shine gaskiya yana da kyau saboda akwai yara da yawa a kasar mu na Najeriya wanda ba sa samun dama suna shiga karatu koda kuwa makarantar university na gwamnati ne kuma na gwamnatin akwai su amma gaskiya ba sa functioning sosai yau ana strike gobe a ce kun zo kun yi applying ku da yawa ba za a samu a ɗebi yara ba sa samun admission gaskiya sai kaga yaro yayi jam wajen shekara 3 yana nan ya gama secondary school bai samu admission ba to idan aka bude wannan sababbin federal universities din ni ina ganin kaman zai taimaka insha Allah saboda idan yaran suka shiga nan to na gwamnatin ma wanda ba su da ƙarfi za su samu su shiga kuma insha Allah zaman banza da tashin hankulan nan za su dan ragu saboda gaskiya wani lokaci tashin hankalin nan ma yana samu asali ne daga mutum baya karatu baya sana'a yana zaune kawai sai ya rasa abin da zai yi to amma idan youth din mu suka samu dama suka shiga makarantu insha Allah wannan abubuwan da yake faruwa zai ragu amma idan ba a samu ana ba su admission gaskiya to abubuwan nan ma karuwa zai assalamu alaikum
Abubakar Umar Tsari eto gaskiya wannan alamu ne na wanda ni a tunani na ana sa hana ƴaƴan talakawa karatu dalili kuwa shine kaga school fees ko kuma yanayin kuɗin biyan makarantu makaranta za a yi idan an sa wani dan talaka ba zai iya wannan kuɗin ba akan alhasan mai na kaina so kaga idan kuwa an ce za a tafi da irin wannan tsari na dan talaka ba zai iya biya kuɗin makarantar ta gaba da secondary ba to kaga ai ya nuna alamun cewa za a hana shi karatu kenan to da idan an sama kuɗi ba ka biya ba to kaga ya za a kai karatu kenan san mai na kaina so wannan dalilin shine ina ganin cewa dole ya kamata masu kuɗi da kuma ita karankanta gwamnati ta dubbi irin waɗannan mutane da suke kafa jami'a ta su ta kansu ta kashin kansu saboda su sa kuɗi saboda dan talaka kai karatu to kaga bai kamata ba kuma bayan bai kamata ba ya kamata a ce ita gwamnati ta sa hannunta a ciki ta hana irin abubuwan saboda mi ƴaƴan talakawa su yi karatu su more a ciki
to Abubakar ayyancin jami'an gwamnatin da ake da su ba sa isan ɗaliban da suke gama secondary galibi ga su yanzu akwai jami'an gwamnati gwamnatin tarayya tana da su da yawa gwamnatocin jihohi su ma suna da su da yawa amma duk da haka yaran ba samun guraben ƙaro karatun jami'an gaba ɗaya kamar su yi muka ɗan
a na gwamnati?
Eh.
Eto abin da ya sa wato sakaci ne na gwamnati ranka yadda abin da zance muka sakaci ne na gwamnati mun ka duba mafi akasarin lecturers da ai suke karatu ko kuma suke koyarwa a makarantun gwamnati ba a biyan salari ba a biyan salarin da ya kamata kuma ba a ba su kankani don ban ga dalilin da zai sa gwamnati ta ɗauki nauyin malaman jami'o'i ta ba su albashin su kankani kuma ta ba su albashi mai tsoka kuma ta biya musu bukatunsu tana su ce ba za su yi karatu ko kuma ba za su koyar da ya kamata ba domin rashin karatun ko kuma rashin karatu da ake ba ɗalibai ai in ka lura a Najeriya sai ka ji an ce a shekara sai ka ji an ce an je hutun ƴan malaman jami'a sun je yajin aiki kusan wata uku kusan wata biyar duk me yake kawo wannan rashin biyan bukata ne to ka kana malamin makaranta kana malamin jami'a ba a biya maka bukata ka za ka mu wannan makaranta ta gwamnati private wannan na abin nan wannan masu zaman kansu sai ka su dauke su matsayin abin nan kamar matsayin contract to ka kana malamin jami'a na gwamnati ga wancan kuma ya kira ka ya baka kuɗin da fiye da yanda ake biyan ka a can kaga zaka bar can ka zo duk da yake kana aiki a can don mafi akasarin waɗanda suke aiki a jami'an gwamnati to suna kuma aiki a wannan na private go to kaga dukkan suna aiki a can kuma ana ɗauko su contract su zo na su bada lecture to duk wannan abun rashin biyan bukata ko kuma rashin biyan kuɗi da ake kankari da kuma biya musu bukatunsu da ake yi to shi yake kawo wannan musabbabin saboda yanzu misali yaro na ila yana makarantar jami'a na gwamnati to an ci an yajin aiki kusan almost za a cire za a samu wata good 7 months ko 3 months ko 5 months ko abin da yafi haka ana yajin aiki to kuma ga yaro na ila yana da kwakwalwa na birni kana ganin ina da kuɗi zan iya bar shi ya ci gaba da zama gida haka a banza ba tare da nima na ɗauka mishi mataki ba kana ganin karatu idan ba a yin shi in yi ba a karatu kamar yana ɓacewa ne ba amma idan ana karatu yau da gobe yau da gobe yau da gobe duk wannan abu da kake gani ana jami'o'i ana fitar masu kuɗi suna fita suna jami'o'i duk kamar da na gaya maka a baya ne wallahi rashin biyan bukata ne amma idan an ce akwai biyan bukata a ciki to in Allah ya so yarda ba na tunanin domin mu mafi akasarin ƴan talaka mun fi son mu tafi inda za mu samu sauƙin rayuwa
to madalla yanzu bari mu gayyato Professor Yakubu Magaji Azare daga Jami'ar Bayero da ke Kano domin mu ji yanda zai mana fashin baki akan wannan maudu'in. Barka da wannan lokacin Professor Yakubu Azare. Yau mun gayyato ka ne a cikin shirin mu na yau da gobe na ilimi. Yau Talata muna magana ne akan harkan ilimi. Akan baya-bayan nan kadan an samu karuwan university masu zaman kansu wato jami'o'i kaman guda uku da aka buɗe. to shine muke son mu ji a matsayinka na lecturer na professor ka dade a harkan ilimin jami'a kana ganin wannan zai kawo koma bayan ilimi jami'o'in gwamnati kaman yanda in aka la'akari aka kwatanta su da yanda ilimin secondary school da na primary school ya zama a Najeriya ganin cewa mutane ba su cika kasan su kai ƴaƴan su makarantun gwamnati ba sai makarantun kuɗi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan jama'a ta tabbata ga Allah na cikin kirki mai kowa mai gani da ya ba mu rage ba mu lafiya kuma har ya ba mu iko na abin da za mu yi tsawa dangane da wannan mai da yake magana to ala kulli halin shi sha'ani irin wannan na farko da ya kamata a duba shine a duba abin da ya shafi ne tarihin matsalar da ta tun daga farko to matsalar da ta taso tun daga farko Najeriya kafa ce wacce Allah Ubangiji ya albarkace ta da yawan al'umma yawan al'ummar mu ya sa muna buƙatar ilimi kuma ilimin nan ana buƙatar sa ya zagaya domin ya wadace wa wannan al'ummar domin ita kanta kafar ta amfana da wannan yawan al'ummar ta ka wajen yadda za ta kawo cigaban ta da farko gwamnatin tarayya ita ce take daukar nauyin ilimi musamman a matakin jami'o'i jihohi kuma da gwamnatin tarayyar suke daukar nauyin karatun secondary da kuma karatun primary to tafiya ta yi tafiya yawan al'umma ya ci gaba da bunƙasa ya ci gaba da karuwa har aka kai matsayin da yawan al'ummar nan da kuma abin da gwamnati take samarwa na wannan harkar ilimi ya fara zuwa kafada da kafada da farko in kin duba zaki ga da neman mutane ake shige su ilimi har ana ba su dan abin hasafi domin su shige su ilimi saboda kafa ta inganta saboda samun masu ilimi daga baya tafiya da aka gane gardin ilimi ya zama to al'umma kuma sun fara shigowa cikin harkar ilimi har yawan al'umma ya zamanto ya kawo kafada da kafada da ainihin abin da gwamnati take samarwa na abubuwan da suka shafi ilimi bayan wani lokaci sun ya zamanto ƙaruwar da ake samu na al'umma ya fara ƙoƙarin zarta abubuwan da gwamnati take samarwa ta fuskar ilimi wannan yana cikin dalilan da ya sa aka fara samar da makarantun masu zaman kansu domin da lokacin da aka ce abin da gwamnati take samarwa ya fara yin ƙasa to za a samu wato ainihin ingancin abin da ake yi zai fara takushewa kuma zai fara yin ƙasa irin wannan matsala ta sa wasu suka fara ganin cewa to dan me yasa ba za a yi tunanin kafa makarantu ko dai na al'umma ko kuma na masu zaman kansu ba domin a ainihin samu a cike wannan gidi da ake fuskanta na abin da gwamnati take samarwa to an fara haka da wannan niyya a hankali kuma tsohon abu ya zamanto ya koma tamkar harka ce ta neman kuɗi ya zama harka ce ta neman kuɗi
na'am
to ana tafi sai ya zamanto wannan al'amari da aka fara shi daga makarantun nazari sai ya fara shiga kuma harkar primary karatun firamare ya mawa ya fara shiga wannan mataki ana nan sannan a hankali wannan al'amari sun yi shiga kuma matsayin matakin MMM secondary su ma suka fara fuskantar wannan matsala wannan dai shi ne irin matsalolin da aka fuskanta sha'anin ilimi a Najeriya har yau aka wayi gari waɗansu sun fara kafa jami'o'i masu zaman kansu waɗanda suke zamantowa tamkar kishiyoyi ga waɗanda gwamnatin tarayya take gudanarwa matsalar da ake samu a yau da kullum ta sha'anin ilimi a wannan gire bai wuce batun yaya ingancin ilimi yake kasancewa ba gwamnati tana ta gefen dole ne idan tana so ilimi mai inganci dole sai ta samar da abubuwan da ake buƙata domin ilimi mai inganci su kuma makarantun da ake gina su waɗannan jami'o'i da ake gina su masu zaman kansu sukan zamanto kusan akan gina su ne domin riba wanda kuma a waɗansu lokutan ba kowane lokaci ba ne kan zamanto akan yi wato riƙon tsakanin kashi da ainihin ingancin shi ilimin da za a samar ba yayin da a wancan gefen ake fuskantar wancan matsalar saboda riba a nan kuma na ɓangaren gwamnati ana fuskantar matsalar saboda rashin isassun kayan aiki da kuma rashin isassun hanyoyin da za a bi a samar da ilimin mai inganci tun da kenan duka hanyoyin biyun kowace akwai matsala to amma dai ala kulli halin su makarantu da ake buɗewa masu zaman kansu idan aka yi la'akari da yawanmu a ƙasarmu kuma aka yi la'akari da yadda gwamnati take ta fama waɗanda ma take da su nata ɗin yanzu an shiga wani hali na kula da su ya zama wani aiki ja wanda kullum ana cikin kai kawo tsakanin gwamnati da ƙungiyar malaman jami'a a kan ya za a yi a gyara wannan tsarin ilimi domin kada ilimin gaba ɗaya ya lalace ya koma kamar yadda na secondary school da primary school yake wa sakanna ga misali a yanzu hakan nan ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa tana yajin aiki tana ta fama da gwamnati wajen yaya gwamnati za ta shigo ta inganta abubuwan da ake da su na aiki domin wannan ilimin ya zamanto mai inganci kuma a samu damar da za a rinka ɗibar yara yadda ya kamata a jami'o'in nan yadda za mu rage yawan matasan da suke da ƙarancin ilimi kuma a samu inganci a cikin ilimi. To ana ta buɗe wannan matsalar ta kai kawo da ake ta samu tsakanin jami'o'i da gwamnati ya daɗa baiwa masu kafa jami'o'i masu zaman kansu dama. Daga cikin abubuwan da suke janyo haka shi ne akwai yawan fitar da yara da ake yi ƙasashen waje waɗanda wasu suka ga cewa a ƙasarmu Najeriya mutane suna ɗaukar ƴaƴansu suna kaiwa wasu ƙasashe suna biyan kuɗaɗe masu yawa wajen ilimin yara ai za a iya buɗewa waɗannan makarantun a nan gida Najeriya yaran su yi karatu kuma su samu takardar shaidar sun kammala karatun da sauransu. To wannan yana shi ma wata hujja ce da ta saka ake daɗa yawan buɗe waɗannan jami'o'in a cikin ƙasa. Sai dai idan tafiya ta yi tafiya idan ba gwamnati ta fito ta kawo wani tsari yadda za ta daidaita ilimi wanda ita take tafi da shi da kuma harkar ilimin da makarantu masu zaman kansu ke tafi da shi a samu wani daidaito yadda wannan zai inganci wancan mai inganci ba to za a waye gari jami'o'in gwamnati su ma sun zama tamkar yadda makarantu na secondary school ko na primary school suke za a kafa nan don me za a waye gari sai ƴaƴan talaka waɗanda ba su da yadda za su yi su ne kaɗai za su shiga makarantun gwamnati kuma ba wani abu za su samu ba saboda ba a samar da kayan aikin ba wannan matsala ce babba to amma idan za a samu hukuma ta mai da hankali matsalar wajen gina ilimi da ba shi ingancin da ya dace a ƙasa waɗancan su kansu da suke gina makarantu masu zaman kan nasu dole su ma su tashi su tsaya wajen ganin cewa sun ba da ilimi mai inganci domin idan ba su bayar ba to na gwamnati za su kwace musu haka zalika su ma kuma nan ɓangaren gwamnati idan gwamnati ta shigo ta ba da gudunmawar da ya kamata ta bayar to su ma dole su tashi su tsaya su ga sun shigar da ilimi mai inganci in ba haka ba waɗancan masu zaman kan nasu su ma za su yi wajen su waɗannan su ne waɗansu abubuwa da ya kamata a ce masu shirya manufofi na gwamnati an tsaya an kalli a za a tsara waɗannan manufofi yadda za a daidaita tsakanin ilimi na makarantu masu zaman kansu da kuma ilimi na jami'o'i wanda gwamnatin tarayya take ɗaukar take kula da tafiyar da su waɗannan su ne abubuwan da idan gwamnati za ta tsaya ta yi da hankali shi sannan sai a samu daidaito wanda ya kafa jami'a domin riba ya riba ta amma kuma ya ba da ilimi mai inganci wanda Allah Ubangiji ya sa ya samu makaranta ta jami'a ta gwamnati shi kuma zai samu ilimi mai inganci saboda gwamnatin tarayya ta tanadar da duk abubuwan da ake bukata yanzu ga misali rundunar da gwamnati take yi da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ba wai akan albashi ba ne mutane suna ta tunanin suna ta ganin kamar akan ƙarin albashi ne babu abin da ya shafi albashi abu ne da ya shafi ya za a inganta aiki ta zo ka makaranta an ɗauki yara da yawa babu ajin da za a saka su karatu yadda ya kamata babu ɗakunan da za a saka na kwana yadda ya kamata yaro an zo yana karanta likitanci babu kayan aiki a ɗakin gwaje-gwaje da zai yi amfani da su wanda zai sa ya fahimci karatun likitancin nan yadda ya dace yadda ake kamu a sauran ɓangarori na duniya. Wannan matsala ce ba ƙarama ba, wanda idan ba an tsaya an gyara an samar da waɗannan abubuwan yadda ya kamata ba, to sai ya zamanto yaran ana fitar da su suna gama makaranta bututun abubuwan ba. Saboda me? Saboda rashin wadatattun kayan aiki. Wannan yana daga cikin muhimman abubuwan da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa take kai kawo da gwamnatin tarayya wajen a samu a samar da waɗannan abubuwan. Ta yaya za a yi don a samu kayan aikin da za a inganta ilimi, mu ma mu yi gayya da waɗansu ɓangarori na duniya ta dukkan yadda ake ci gaba a ɓangaren ilimi. Waɗannan su ne irin matsalolin da ake fuskanta, wanda kuma tilas idan ba an tsaya an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yadda za a magance waɗannan matsaloli ba. To hakika gwamnati tana fuskantar matsi da dama na abubuwa sun mata yawa da sauransu. To amma fa duk da haka, ɗaya daga cikin abubuwan da kowace gwamnati bai kamata ta yi watsi da shi ba, ko kuma bai kamata ta yi watsa da shi ba, shi ne ilimi. Ilimin nan ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma ce. Tilas ne idan ana so a rage waɗansu matsaloli da cikin al'umma, sai an inganta ɓangaren ilimi ya zama dole inganci mai amfani a cikin al'umma. Waɗannan su ne irin ire-iren matsalolin da ake fuskanta, waɗanda kuma kafa waɗannan jami'o'i a zahiri ba illa ba ce. Amma kuma a yadda abubuwan suke tafiya, idan ba an samu daidaito wajen yadda za a tsara manufofin yadda makarantu masu zaman kansu da kuma na hukuma suke za su tafi kafaɗa da kafaɗa a samu inganci ba, to a ƙarshe maimakon yadda ƙasar kowa zai samu ilimin na yadda ya kamata, to sai ya zamanto ilimin ya koma ya zamanto sai wanda kaɗai yake da kare. To wannan kuma zai iya zamantowa illa, musamman idan muka yi la'akari da yawan matasa yanzu da kuma irin matsalolin da muke fuskanta na matasa na shaye-shaye, na zaman banza da sauransu. Amma aƙalla in yaro ya samu ilimi, ko da bai samu aikin gwamnati ba, wannan ilimin nasa zai iya amfani da shi ya juya shi ya amfani da shi ko wata sigar da zai iya yin sana'a a rayuwarsa, domin ya zamanto mutum na gari a cikin al'umma.
Tayawa ne wannan wakan da shigar ki ko
sosai dore shi ke kallon wannan maudu'in namu na yau.
To gaskiya kin gane professor yayi magana mai muhimmanci sosai, inda ya nuna cewa ba wani illa bane bada an bude makarantu masu zaman kansu, jami'o'i masu zaman kansu ba illa a ciki, saboda yawan mutanen Najeriya muna ma buƙatar irin makarantu masu zaman kansu. Amma abin da ya kamata gwamnati su inganta makarantun gwamnati,
don
saboda samanto sun yi daidaito. Kai ma kanka in kana da hali in ka je makaranta masu zaman kansu, kai mara hali in ka je makarantar gwamnati zaka samu wannan ingantaccen ilimi da waɗanda suke makarantu masu zaman kansu za su samu.
Kuma kai dole sai ka zaba ko a inganta shi na masu zaman kansu, ko kuma a inganta dukansu biyu su zama kowanne mutum yake so yana iya yaje shi.
Haka ne, dan in ba a inganta su ba, kin gani za a zawo a koma gidan jiya, yanda kin ga yanzu da wahala ki samu mutum ne mai hali da zai dauka dan shi ya kai shi makarantar primary ko secondary na abin nan na gwamnati, saboda rashin inganta ambasu
da yaran su saboda rashin inganta. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Patrick Deya, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Daula Salim.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.